وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا قديا والله سبحانه وتعالى ودي يسر يمنا لا يور متكاو قوانا اللوكة شمي البركة أيومنا سافير ثلاثة سافير قوم شاتقص قوة رمضان هجرار النبي صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكارة دوبو ايه دلي حدود عربعين دشدة دي دكما شاتقص قوة مات شكارة دوبو بيود عشرين دبير ميلادية الله سبحانه وتعالى يا ساتي قدر منا من دوى وانا مجلسي البركة دكي وانا انقواتا واربي yankin madarkaci markazin Abdullahi bin Abbas domin ci gaba da wannan majalisi namu na karatu da iyaye mata yau shine majalisin mu na biyu insha Allahu ta'ala ajiya mun karanta ayoyi guda biyu fadin Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم دكما وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم عند مكيب يعنه كنته كنت شريعة كان أبندي شافيارا وأن دسكي أنا بس بلغبا وأن دسكي سنتري سكي كيكاو تكان متاني أتكن أكون سخوة أتكن جدا جنس دكما باي ku yangu cewa ya halatta a ce ko da yaushe suna wannan kai kawo domin biyan buƙatar ma'abuta waɗannan gidaje ko ɗakuna to amma an ware wasu lokuta guda uku waɗannan lokuta guda uku nan su aka ce sai sun nemi izini kafin ya zamanto sun shiga wajen ma'abuta waɗannan ɗakuna ɗin shine wato kafin lokacin min qabali salatul fajr kafin sallar asbahi da tsakar rana da kuma bayan sallar isha'i waɗanda duk waɗannan lokuta guda uku Allah ya ce salatu auratun lakum waɗannan lokuta guda uku an kwace iko da dama daga hannun ƙananan yara da bayi daga kai kawo a waɗannan lokutan lokuta ne da suke mallaki ko mallaka na ma'abutan waɗannan ɗakuna ko gidaje waɗanda yaransu da bayinsu suke kai kawo tsakani idan za su shiga wajensu a irin wannan lokutan to dole sai sun yi musu sallama kuma sai an ba su izini sa'annan kuma daga lokacin da wannan yaro ko yara da suke kai kawo suka zamanto sun balaga to dukkan lokutan su ya canza daga yadda suke shiga a da baya ya zamanto daidai da lokuta ukun nan a kowane lokaci za su shiga bayan sun balaga to sai sun nemi izini kuma sai an ba su izini kafin su zamanto sun shiga cikin ɗakuna wajen waɗannan mata da suke kai kawo a dalilinsu to yau insha Allah ta'ala za mu ɗora sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal qawa'id minan nisa'i
Yeah.
Na'am, ba a gushe ba, ana ci gaba da bayanin hukunce-hukunce cikin wannan sura ne, albarka suratul nur. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aya ta 60 ko ga waɗanda suke nema. Ina tsammanin ban yi bayani a baya ba ko? Za mu tashi aya ta 60. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Allah madaukaki yace wal qawa'idu minan nisa, mata waɗanda suka fidda rai daga abin da ya shafi al'ada da kuma aihuwa saboda shekaru, yawan shekaru da suke ɗauke da shi, sun zamanto ba sa da kwaɗayi, ba sa da tunani na abin da ya shafi aihuwa nan gaba, kamar a ce ba ta da sha'awa kuma ba a sha'awarta. Walƙawa'idu minan nisa, to irin waɗannan su ne alƙawa'idu minan nisa allati la yarjuna nikahan, wadda ba ta wani tunani ko fata na samun aure. To irin waɗannan, falaysa alayhinna junahun, babu laifi tare da su, an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina, su tsofi irin waɗannan da suka kai wannan mataki suna da bambanci da ƴan mata ko waɗanda ba su kai irin wannan matakin ba, ta ɓangaren kayayyakin da za su sa wajen siturce jikinsu. Ita mace budurwa ko wadda ba ta tsufa ba, ana so ta rufe jikinta ne baki ɗaya, ko ina ta rufe a jikinta, shi ne abin da ake buƙata. Maluma sun yi ta tattaunawa dangane da abin da ya shafi hukuncin sa niƙabi ga ƴa mace, Allah ya ji ƙansu, Allah ya gafarta musu, tsakanin su Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen da Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, Allah shi musu rahama. Sun yi ta tattaunawa shin sa niƙabi a wajen mace wajibi ne ko ba wajibi ba ne. Su Malam Uthaymeen, Allah maɗaukaki ya ji ƙansu da rahama, suna da fahimtar sa niƙabi wajibi ne saboda shi fiska shine muhallul jamal, shine muhalli na ganin kyan mace, saboda haka suka ce wajibi ne ta sa domin ya zamanto ta suturce jikinta, kamar babu wani guri ko yana daga cikin manya-manyan guraren da suke jan hankali da mace za ta ɗauki hankalin namiji fiska, sai suka ce to wajibi ne ta sanya hijabi, shi kuma ta sanya niqabi. Shi kuma Malam Albani yana tafiya a kan cewa a ba wajibi ba ne, sai dai a sa yana da kyau, amma a ce wajibi ne ba wajibi ne ba. To ita mace wadda ta kai ga irin wannan yanayi na shekaru da ya kai ma ba ta tsammanin aihuwa, ba ta makwaɗayin aihuwa, ba ta da sha'awa, ba a sha'awarta, falaysa alayhinna junahun an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina, ita tana da sassauci dangane da ƴan mata ko waɗanda ba su tsufa ba wajen tufafi, ita tana da rangwame wajen ta sa tufafinta hijabi ko khimari, amma sauran ɓangarorin jikinta ba sai ta rufe shi ba. Kasantuwarta kuma koda za ta bayyana a gaban mazaje koda a gaban baki, babu laifi gare ta saboda shekaru da ta kai da kasantuwarta ba a sha'awarta, ita ma kuma ba ta wani tunani na aure saboda tsufa da ta yi. To sai Allah maɗaukaki yake cewa wa an yasta'fifna khairul lahunna, ita ma duk da yanayin shekarun nata ta suturce jikinta cikakke yadda sauran mata suke yi, shine abin da yake alkhairi gare su. Wallahu sami'un alim, shi yake alkhairi gare ta, wallahu sami'un alim, Allah mai ji ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala masani ne. Wal qawa'id minan nisa, Sheikh Abdurrahman As-Sa'di Allah shi masa rahama yake cewa cikin tafsirin sa, allati qa'adna 'anil istimta'i wash-shahawa, allati qa'adna 'anil istimta'i wash-shahawa. Al qawa'id minan nisa, wadannan sofin sune wanda suka fitta rai daga jin dadi ko sha'awa. Idan an ce jin dadi, ba wai jin dadi kowane iri ba, a'a, jin dadi na namiji ya taba jikin mace ya ji dadi, ko mace ta taba jikin namiji ta ji dadi, shi ake magana akai anan. To ita ta wannan abun ya yanke mata, wa shahawa, sha'awa ma ya yanke mata, ba ta ganin wani a ce tana sha'awansa, wani kuma ba zai ganta a ce yana sha'awanta ba. Allati la yarjuna nikahan ay la yatma'anna fi nikah, ba ta da wani nutsuwa ko karkata wajen abin da ya shafi a ce ta yi aure. Wala yuqma'u fihinna, kuma babu wani ma wanda yake ganinta ya ce yana da sha'awar ya aure ta, saboda tsufa da ta riga ta yi. Malam ya ce wa zalika likauni ha ajuzan, saboda ta zamanto ajuz, la tushtaha, ba ta da sha'awa kuma ba a sha'awanta. Sai malam ya ce aw da nimatul khilqa, ko ya zamanto a tun asalin halittanta ba mace ce kyakkyawa ba. Ina fata an fahimta. A nan maluma suna bayani akwai dangane da abin da ya shafi maza da mata baki ɗaya. Akwai wadda, akwai macen da gittawanta tsakanin mazaje ya fi tada fitina sama da wadda take bata kaita ba. Na misali, kyakkyawar mace gittawanta tsakanin mazaje zai ja hankalinsu su karkata gare ta da yawa, yayin da mummuna in tabo shigewa ba lallai ta ja hankalin maza kamar yadda wannan kyakkyawan ta ja hankalin maza ba. Duk da cewa shi kansa kyau din nisbi ne, idan aka ce nisbi, wani abin da yake ganin shi ne mai kyau a wajensa, to wani kuma agunsa ba mai kyau ba ne, ko kuma can da na farkon yake yabawa ba zai kai yadda na biyun zai yaba ba, shi ne ma'anar nisbi. To duk da haka ne, amma kuma akwai wadda idan ta shige tsakanin mutum 170 za su karkata gare ta su daga kai su kalle ta. Akwai wadda kuma in ta shige 40 za su daga kai su kalle ta. Akwai kuma wadda ba lalle ne mutum 10 su daga kai su kalle ta ba, bisa ga yanayi na halitta. To shine malami yake cewa irin waɗannan ya halatta gare su ko babu laifi gare su, in ya zamanto tufafin da suka sa a jikinsu na zahiri, wato tufafi ne wanda yake bai wuce khimari ba ko hijabi na sama-sama, tare da cewa sun boye asalin manya-manyan ado wanda zai ja hankalin mazaje, to wannan shi ba laifi ba ne gare su. Saboda ita wanda ake ganinta ba kyakkyawa ba, ba lallai ya zamanto ta ja hankalin maza kamar da kyakkyawa za ta ja hankalin maza ba. Amma dai tare da haka, maluma suna cewa bi kulli saqidin laqidin, kamar karin magana ne maluma suke yi, bi kulli saqidin, duk wani abinda ya fadi ko ake ganin abun ba mai daraja bane aka ajiye shi ko aka jefar da shi, to laqibin, akwai kuma wanda in ya ga abun to shi kuma yayi tsuntuwa, ya samu wani abun da yake bukata. Wata kila halakun gane me ake nufi, bi ma'ana akwai wanda shi wanda wani yake ganin ita mummuna ce hankalinsa baya kanta to wani kuma in ya ganta shi ya samu abin da yake nema to kun ga dai wannan yake nuna mana maganar Allah subhanahu wata'ala wa an yasta'afifna khairul lahunna su zamanto sun kame kowace mace da tsohuwar da wanda take ganin ita mummunan ce ya zamanto dai ta yi shiga mai kyau dari bisa dari shine abin da yake alkhairi saboda haka babu laifi ga tsohuwa da wanda take ganin ita mummuna ne ya zamanto ta sa tufafinta na zahiri ba laifi bane fa haula'i tsohuwa wanda ta finda rai daga aihuwa daga al'ada saboda tsufa malami yace fa haula'i yajuzu lahunna an yakshifna wujuhahunna irin waɗannan ya halatta su buɗe fuskansu li amnil mahaduri minha wa alaiha saboda an samu saboda samun aminci babu wanda zai cutar da ita ita kuma ba za ta cutar ba babu wanda zai cutar da ita babu wanda zai ganta yace yana sha'awanta har ya zamanto ya nufe ta da cutarwa don biyan bukatansa daga gare ta sa'annan kuma ita ma ba za a ganta a ce ta burge ba ko ta ba da sha'awa shine abin da ake nufi sai malami yace walamma kana nafiyul haraj anhunna fi wadi'i siyabi rubbama tawahhama minhu jawazu isti'maliha likulli shay'in dafa'a hadha al-ihtiraz biqawlihi ghayru mutabarrijatin bizina yayinda aka ce babu laifi idan suka yaye fuskansu suka bar tufafi na zahiri ta iya yiwuwa wani ya wuce nan ya ce to ai komai ma zai iya bayyanawa to sai Allah madaukaki ya taka burki sai ya ce ghayru mutabarrijatin bizina tare da cewa ita din tsohuwa ce ta yaye fuskanta a gaban baki a gaban waɗanda ba muharramanta ba ta sa sutura sama-sama ba laifi ba ne to amma kar kuma ya zamanto ta bayyana adanta gare su ko da ana ganinta tsohuwa ko da ana ganinta mummuna to kar ya zamanto dai ta bayyana halinta ga ta bayyana adanta gare su na sai malami ya ce ai gairu mutabarrijatin bizina kar ya zamanto tana bayyana wa mutane adanta min tajammulin bi thiyabin zahira ya zamanto tana ado da tufafi bayyananne wa tastatur wajhaha ya zamanto ta rufe fuskanta wa min barbil ardi bi rijliha ليؤلم ما يخفي ما تخفي من زينتها كر كما اتما تزمنتو irin wadanda Allah madaukaki yayi bayani ina ga mun karanta a bara wadanda suke ado ya zamanto sun sa irin abun hannun nan a kafafun su suna taka kafa ko suna suna takawa abun hannun na kafa yana kara Allah ya ce liyulima ma yukfina min zinatihinna don su bayyana abinda suka koye na ado idan muka duba al'asru abinda ake so shi fita a wajen mata idan bukata ta kama za su fita daga gidajensu zuwa wajen biyan bukata daga ciki ma har zuwa masallaci an halatta musu je masallaci ga zuwa zumunta wannan duka ba laifi bane har neman kuɗi da kasuwanci ne iyaka ne tsarin shari'a dukan halatta wa mace to amma abinda ake bukata shine in so shine samu ta zo ta shige ba a san ta shige ba shi yasa aka ce in za ka yi tafiya ma ta dinga tafiya a gefen hanya ba a tsakiyar hanya ba shi yasa aka haramta wa mace sa turare in za ta fita me yasa saboda za ka ja hankalin mutane idan aka ji kamshin za a daga kai sai a ganta a ita ce lokacin da ake daga kai a gantan nan wani fa yaqma allazi fi qalbihi marad wani shi yana da rauni a zuciyarsa in ya gani ban iya hakuri haka idan tana buga kafanta ana jin aran abun hannu na kafa shi ma sai ta ja attention na maza ta ja hankalin maza gare ta to irin waɗannan haramun ne hatta ga tsofin ko waɗanda suke munana amma dai su bayyana fiskan su wannan ba laifi bane malam yace li anna mujarrad az-zinati 'ala al-untha walau ma tasatturha walau kanat la tushtahi yuftin fiha koda ace ana ganin ta tsofa tsohuwa ce ko ana ganin ta mummuna ce to amma ba za ta sa ababen hannu na zinari ta sa zobe na zinari ta sa abun wuya na zinari ta sa takalmi na musamman ta sa kaya na musamman to yanzu hankali zai koma gare ta ba wai ita din za a duba dan tsufanta ba a'a kayakin da ta saka a jikinta shi zai ja hankalin mazaje kuma zuwa gare ta wanda kuma shine abinda ba a so sai zamanto tana fitinan waɗanda suke kallanta duk da cewa ita sha'awanta ya dauke saboda tsufa to amma kuma yanzu ba ita kanta bane wanda zai ganta fa tunda ta sa kaya shi ne ce wani kuma zai daga ido ya ganta to idan ya daga ido ya ganta kuma sai ta fitine shi to nan kuma ake samun matsala ina fata an fahimta to shi yasa Allah yace wa an yasta'fifna khairul lahunna ya zamanto sun kame falamul iffa bi fi'l al asbab al muqtadiyah li dhalika ta'aikata dukkan sabbuba ta bi hanyoyin da zai kame yadda ba za ta fitini mutane ba min tarki tazawwujin wa tarki ma yukhsha minhu al fitna ya zamanto ta kame ba za ta haifar da wani fitina tsakanin mutane ba saboda me saboda yanayin shekaru nata da ya tafi amma ta sa kayayyaki na ado wanda idan an gani hankalin wanda ya gani kuma zai tashi saboda ayako a cikin waɗanda za su ganta akwai tsoho ɗan uwanta watakil shi ma sha'awarsa ko mata ɗauke duka ba amma dai an samu sauki mafi yawar sha'awar ya tafi ba zai fitinu ba dan ya ganta to amma akwai kuma matashi akwai kuma wanda yake ba matashi ba duka idan sun ganta za su iya fitinuwa to sai Allah ya ce to ita ma fa ta kame ta bi hanyoyi da sabbuban da ba za ta fitini mutane in sun ganta ba shine abin da yake alkhairi gare ta wallahu sami'un alim Allah madaukaki sami'un kuma Allah madaukaki sami'un mai ji ne alimun masani ne sami'un aili jami'il aswati Allah madaukaki yana jin sautuka baki daya na mutane babu wani abu wanda Allah madaukaki baya ji alimun Allah madaukaki masani ne bin niyati wal maqasid Allah masani ne na niyyar da mutum yayi a lokacin da yake sanya wannan kaya wal maqasid kuma Allah masani ne na nufin mutum lokacin da yake sanya wannan kaya fal yahdharna min kulli qawlin wa qasdin fasid saboda haka mata su guji dukkan maganganu da za su yi da wani aiki da za su yi fasid mummuna wala ya'lamna mata su sani anna Allah yujazi ala dhalika Allah madaukaki zai yi hukunci akan haka abin nufi anan shine a ita mace tsohuwa ko mace mummuna da aka ce ya halatta ta bayyana fiskanta tsakanin mazaje waɗanda ba muharramanta ba ko baki ta sa hijabinta kawai ba sai ta tsittirce jikinta kamar budurwa ko wadda bata tsufa ba to shi ma wajen yaye fiskan wata ma ta iya yaye fiskan da nufin ta fitini waɗanda take gabansu to shi kuma Allah ya san wannan innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa wanda kawai ita tayi abunta ne cikin zuciyarta babu wani abu tayi baki ne sun zo gaishe ta ta fito yadda aka yi mata sassauci a matsayinta na tsohuwa shikenan ba ta da wani nufi na ta haifar da fitina ma wani Allah maɗaukaki ya sani sabanin kuma wadda ita ta fito sama-sama ta ɗan sa ababen hannunta na zinari ko har ma ta haɗa da wasu maganganu to Allah maɗaukaki ya san abin da yake cikin zukata ya san abin da mutum ya yi nufi saboda haka da Allah ya ce wallahu sami'un alim Allah ya nuna mana cewa kar fa mu ɗauka cewa tunda an ba da wannan ɗan sassauci kar a wuce iyaka da sassaucin a'a kar a yi amfani da wannan ƙofa da aka bada wajen wuce iyaka a'a Allah ya san wanda yayi abu domin Allah ya bashi ƙofa ya bashi dama Allah kuma ya san wanda yayi da wata manufa mummuna a cikin zuciyarsa kuma Allah zai saka wa kowa wanda ita kawai tunda Allah ya bata dama ne ta fito ba tare da cikirce jikinta ɗari bisa ɗari ba a matsayinta na tsohuwa Allah ba zai kama ta da laifi ba wadda kuma ta yi ƙoƙarin ta haifar da fitina ma wasu Allah ya sani kuma zai saka wa kowa bisa ga abin da ya aikata Allah shi zartar da mu na'am laysa 'ala al-a'ma Allah maɗaukaki ya ce laisa 'alal a'ma harajun babu laifi akan makaho wala 'alal a'raji harajun babu laifi akan abin da ya shafi gurgu ولا على المريض حرج باب ليتي أكم مارس لافيا ولا على أنفسكم كما باب ليتي أكشنكم كما أن تأكلوا من بيوتكم كُتْشَعَ بِنْتِي دَغَ چِكِنْ غِدَا جَنْكُ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ كُو چِكِنْ غِدَا جَنْ إِيَا يَنْكُ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ كُو چِكِنْ غِدَا جَنْ إِيَا يَنْكُ مَاتَ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ كُو چِكِنْ غِدَا جَنْ إِيَا يَنْكُ مَذَا أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ كُو چِكِنْ غِدَا جَنْ إِيَا يَنْكُ مَاتَ أو بيوت أعمامكم كو چكين غدا جنب فنونكم ماذا أو بيوت أماتكم كو چكين غدا جنب غغوانكم ماتا بمعنى يا يوم بابا ماتا كو قنن بابا ماتا أو بيوت أخوالكم كو چكين غدا جنب ين أوام مهيبيا yayin mahaifiya ko kannan mahaifiya maza aw buyuti khalatikum babu laifi kuma har ila yau ku ci abinci a gidan ƴan uwan mahaifiyarku mata yayinta ko kannanta aw ma malaktum mafatihahu ko kuma na wani gida wanda mabudin gidan yana hannunku أو صديقكم كو جدن ونقن قوانكو ليس عليكم جناح باب ليتي غريكو أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا إذن ذا كتعبنتي أددين يوى أتري أيا أقالوا أيا أو أشتاتا كو كواية ناس الشكعي فإذا دخلتم بيوتا إذن كو كبوش غاقدا idan kun zo shiga gidajenku fasallimu ala anfusikum ku sallama wa kanku akashin kanku tahiyatan min indillah gaisuwa ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala mubarakatan tayyiba mi albarka kuma mai kyau kadhalika kamar yadda Allah madaukaki ya bayyana muku ayoyin nan kamar yadda Allah ya ambata muku ayoyi يبين الله لكم الآيات حكى الله يكي بينا مكو آيو إيسا دكي دكي لعلكم تعقلون ذنك زمنتو ما سحن كالتا دفهمتر وأنن آيو إي ما لما سنتتونا كان وأنن آية منين تكي نفي الله subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya amma me ayar ta kunsa me ayar take nufi wasu daga cikin maluma suka ce da aka ce laysa alal a'ma harajun da aka kore laifi aka kore zunubi sai maluma suka ce wannan an yi ne domin waɗanda ba sa iya fita jihadi bi ma'ana da makaho da gurgu da maras lafiya an yi musu izini an ba su dama su zauna a gidajensu ba sai sun fita jihadi ba saboda rauni da suke dauke da shi wasu maluma kuma suka ce a'a abinda ake nufi anan ayar nan ta sauka ne don ta magance wata matsala kamar yadda Ibn Kathir ya ambato ababe da dama yake cewa ada sahabbai sun kasance suna jin kunci na cin abinci tare da makaho me yasa ake jin kuncin cin abinci tare da makaho saboda baya ganin abinci kuma baya iya ganin kyan abinci duk yadda mutum ya zage a gidansa yayi cefa ne aka sai kaza aka sai kaza to makaho idan ya ga abincin ba makaho ba zai ga kyan abincin ba saboda makanta ko kuma wajen cin abincin kasantuwansa makaho sai ya zamanto waɗanda suke cin abincin da shi za su iya zabe wasu ababe da suke da sha'awa a cikin abincin shi su bashi tun da baya gani wannan yasa suke jin unci na cin abinci tare da makahu shi kuma gurgu saboda baya iya zama a inda ake cin abincin bai iya zama ko kuma bai iya zama yadda ya dace ko yadda ya kamata da zai sake ya ci abincin sai ya zamanto suna jin uncin cin abinci tare da shi ko kuma marar lafiya wanda ba zai iya sakewa ya ci abincin yadda ya kamata ba to sai Allah madaukaki ya saukar da wannan aya don ya nuna wa sahabbai cewa waɗannan mutane da kuke kin cin abinci da su domin kasantuwar su wannan baya gani ana zabe abinci a bashi wannan bai iya zama da kyau baya iya cin abinci yadda ya kamata wannan bai da lafiya bai iya cin abinci yadda ya kamata wannan duka ba laifi bane ku ci abincin ku tare da su sa'annan wasu maluma suka ce abin da yasa kafin saukar wannan ayar ana jin kunci na a ci abinci tare da makaho da gurgu da maras lafiya saboda ana kyaman su ana kyaman a ci abinci da su to sai Allah madaukaki yace ku sake jikinku ku ci abinci tare da su ba ababan kyama bane sa'annan wasu kuma suka ce ada da makaho da gurgu da maran lafiya ana tsoron a ci abinci da shi saboda kar a zalunce shi wajen cin abinci ana ɗiban uku shi kuma bai wuce ɗauki ɗaya ba ko biyu to sai su ga kamar sun zalunce shi a babin misali to sai maluma suke bayani cewa wannan sabuba da aka ambata kusan kowannensu zai iya shiga saboda haka da yawa daga cikin maluma ma sai suka ce kawai wannan aya Allah madaukaki yana kore unci ne dangane da mutumin da ba zai iya aikata ababe na wajibi ba sai ake ce masa to babu laifi gare shi tunda rauni ne ya hana shi aikata aikin wajibi na'am laysa 'alal a'ama harajun ay laysa 'alal a'ama alladhi faqada basrahu ithmun makahu wadda idan sai tafi bai da laifi bai da zunubi tare da shi wala 'alal a'araj haka kuma gurgu shi ma bai da laifi wala 'alal marid ithmun haka maran lafiya shi ma bai da zunubi in taraku ma la yastati'una al-qiyam bihi min at-takalif idan suka bar abinda ba za su iya yi ba na abubuwan da shari'a ta shar'anta musu kal jihadi fi sabilillah kamar jihadi fi sabilillah walaysa alaykum ayyuhal mu'minuna ismun ku kuma mu'minai ku sani ba ku da zunubi fi al-akli min buyutikum ku ci abinci daga cikin gidajenku wa minha buyutu abina'akum haka kuma ku ci abinci a gidajen ƴaƴayenku babu laifi aw fil akli min buyuti aba'ikum ko ku ci abinci a gidajen iyayenku maza aw ummahatikum ko iyayenku mata aw ikhwanukum ko ƴan uwanku wadda kuke yaya da ƙani kun hada uba ko kun hada uwa amma maza babu laifi ku ci abinci a gidajensu haka mata su ma babu laifi ku ci abinci a gidajensu haka abin da ya shafi baffani ƴan uwan mahaifi yaya ƙani na mahaifi ko kuma mata ya ko ƙanuwa na mahaifi duk babu laifi ku ci abinci a gidajensu ko kuma ƙani ko ƙanuwa na mahaifiya ƙani ƙanuwa ko ya na mahaifiya ko ƙani ko ya na mahaifiya ku ci abinci a gidajensu duka ba laifi aw ma wukiltum ala hirzihi min al-buyuti min harith al-bustan ko kuma a ce mutum mai gadi ne na wani gida to babu laifi an bashi dan mabudi na wannan gidan to babu laifi idan ya je ya ci abinci a wannan gidan ko kuma ya zamanto gidajen abokananku babu laifi ku ci abinci a gidajen abokananku domin ya zamanto kun faranta musu rai laysa alaikum ismun babu laifi gare ku idan ma kun zo cin abincin babu laifi ya zamanto kun ci a hade a dunkule ko kun ci daban-daban sai Allah ya ce idan kuka zo shiga gida idan kun zo shiga gidaje irin gidajen da aka ambata muku a wannan ayar gidan wane gidan wane naka gidan wane naka gidan wane naka to fasallimu ala anfusikum ku yi sallama a gida in za ku shiga gidan ku ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko da a ce babu kowa a gidan to ku yi sallama wa kanku assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina Allah ya ce tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba ta sallama gaisuwa ce daga wajen Allah da Allah ya shar'anta kuma wanda take haifar da soyayya da kauna da haɗin kai tsakanin mutane Allah madaukaki yace kamar haka da misalin irin waɗannan bayanai na ayoyi da suka gabata cikin wannan sura Allah yake bayyana muku ayoyinsa daki-daki da fatan ku zamanto masu hankali yadda za ku hankalta ku fahimci ababe wadda wannan sura sauran surori suke ɗauke da shi na abin da ya shafi hukunce-hukunce saboda haka idan muka duba waɗannan gidaje da aka yi ta bayanin cewa babu laifi babu laifi Allah maɗaukaki ya yi ne don ya zamanto ya yassare mana don ya zamanto ya sawwaka mana kar mu zamanto mun samu kanmu cikin kunci idan mutum ya kunci kansa da lalura na makanta a'a na rashin lafiya na gurgunta ba zai iya zuwa jihadi ba to an ɗauke masa dama jihadi fardu kifaya ne ba fardu ainin bane idan aka samu wasu adadi na mutane suka fita jihadi to sun ɗauke wa waɗanda ba su fita ba amma idan duka aka taru ba fita ba to nan kuma an yi laifi haka duk wani abin da yake na dole amma uzuri ko rashin lafiya ya sa mutum ba zai iya ba to babu laifi tare da shi babu laifi tare da shi sa'annan mata su sani ba laifi bane idan sun je gidan ɗansu ko gidan ƴarsu idan an ba su abinci su ci a tsari na shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anta wa maluka li abika wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna atyaba ma ukiltum min kasabikum ma akaltum min kasabikum mafi kyawun abinda za ku ci yana daga cikin abinda kuka kai kawo kuka samu wa inna auladakum min kasbikum sa'annan ƴaƴanku kuma suna daga cikin ƙoƙarinku wajen samun su to saboda haka irin waɗannan gurare duka ba laifi bane in mutum ya je ya ci abinci a irin waɗannan guraren amma ku sani walaysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata ku ci abinci ɗaiɗaiku kowa ya ci nasa halal ne ku haɗu ga baki ɗaya ku ci abinci a guri guda shi ma halal ne akala ahlul baitil wahid jami'an aw akala kullu wahidin minhum wahdahu gida guda ɗaya da mutane a gidan da yawa ba laifi bane idan an gama abinci a sa a wani babban guri duka a zo a haɗu a ci abincin ko kuma kowa a zuba masa nasa duk wanda aka yi cikin biyun nan ba laifi bane wa huna nafyun lil haruji la nafyun lil fadila ba wai anan da aka ce walaysa alaikum junahun an taqulu jami'an aw ashtata da aka ce babu laifi gare ku ku ci abinci a hada muku abincin a babban tire mutanen gida duka su hadu su ci an kore laifi ne anan amma ba wai kuma an ce idan aka hadu aka ci abinci a guri daya hakan bai da falala bane a'a yana da falala amma meye ne aka ce babu laifi da aka ce walaysa alaikum junahun din babu laifi idan kowa aka zuba masa nasa abincin a kwanansa to amma kuma laifi aka kore amma kuma ku hadu waje guda ku ci abincin shi kuma yana da nasa falala yana da falala shine abin da malami yake nufi wa illa fal afdalu listima' ala ta'ami malan yace bal ma abinda yafi dacewa abinda yafi shine a hadu jama'a da yawa akan abinci a hadu a ci abinci ina fata an gane wannan fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba kafin mu wuce nan wajen cin abinci a dunkule ko ya zamanto daban-daban duk da malam yayi bayani ne kyau cewa nafiyun ne lil harji la nafiyun lil fadila an kore kunci ne ba wai an kore falala bane falala yana nan da albarka cin abinci a haɗe mutanen gida daya su haɗu su ci abinci a guri daya ya fi falala amma kuma idan kowa aka zuba masa nata ko aka zuba masa nata ba a yi laifi ba amma an rasa wannan falalan wannan falalan shi ne aka rasa Ibn Kathir ya ambato ababe da yawa ya ce wannan sassauci ne da aka yi wa mutum ya ci abinci shi kaɗai ko ya ci tare da jama'a wa in kana al-aql ma'a al-jama'a afdal wa abrak yace duk da cewa cin abinci tare da jama'a shi yafi falala kuma shi yafi albarka kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito mutane su ci abinci a haɗe da yawa shi yafi falala kuma shi yafi albarka wani mutum ya zo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cin abinci amma ba sa koshi sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to la Allah kuna ci ne kowa yana cin nasa kuna ci ne ehu kowa ana zuba masa nasa yana ci saboda haka ku hadu akan abinci ku zuba abinci da yawa ku hadu ku da yawa akan sa ku ci idan kun zo ci kuma ku ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala to Allah madaukaki zai sa muku albarka a cikin abincin ina fata an fahimci wannan sa'annan har ila yau akwai hadisin da yabo daga Umar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ci abinci a dunkule kar ku rarrabu saboda ana saukar da albarka tare da jama'a ana samun albarka idan ana cin abinci tare da jama'a Ibn Majah ya fitar da wannan hadisin amma isnadin sa akwai rauni saboda haka cin abinci a haɗe yana da nasa fa'idar fa'idar shi ne me samun falala da kuma samun albarka duk da cewa zamani ya zo bisa ga wani irin abu da ake yi za ka samu wasu gida ɗaya ne amma kowa an yi mata nasa ɓangaren ga kitchen ga kaza ga kaza ga kaza ‘ya’yanta ma kowa da nasa guraren a cikin yankinta abinci da cefane duka kowa ana yi masa nasa saboda haka wannan matar ba ta san me abokiyar zamanta ta dafa ba ita ma abokiyar zamanta ba ta san me wannan ta dafa ba ballantana a haɗu a zauna a ci abinci waje guda to wannan anan sun rasa abubuwa guda biyu za su rasa albarka kuma za su rasa falala saboda haka abin da yafi dacewa a haɗa abinci a guri guda a ci domin zai taimaka wajen al'ulfa, wajen samun haɗin kai da fahimtar juna. Amma wannan tana gabar, wannan tana yamma, komai nata daban-daban, to zai ɗan ƙara nisantar da su, ba zai haifar musu da samun haɗin kai yadda ya kamata ba. Haɗin kai zai zama ta yi ƙaranci, duk da na san da ba haka ba ne. Na san karkara shekarun baya, na san a tsari irin na karkara, dama su galibi ba mutum ɗaya na yin gidansa ba ne. Za ka samu yaya da ƙannansa guda uku ko huɗu, kowa suna haɗe ne a gida guda. Saboda haka idan an yi abinci, su ma iyayen za a zuba musu nasu da yawa, su ma matan gidan za a zuba musu nasu da yawa. Idan sun kai bakwai, haka za a yi abincin a zuba, haka za su haɗu duka waje guda suna ci. Yara ma a ce an zuba musu nasu su ma, babu wani wadda ake warewa. Haka nasa ake idan a karkara. Duk da wannan baya rasa nasaba da tarbiyya da aka samu irin da, wadda hakan sun an ɗora mutane a kan haka ne, saboda abinda a shari'a ta bayyana na falala da albarka da ake samu cikin abinci, saboda a ce kowa an bashi nasa shi kadai, wadda wayewar zamanin yau yake kan jan mutane zuwa gare shi. Allah ya kawo mana sauki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abincin mutum ɗaya zai ishi mutum biyu. Saboda haka inda abinci wadda za a iya bada abincin da mutum uku za su ci su ƙoshi, idan aka ce za a rarraba shi bai wuce a raba shi wa mutum biyu ba, amma idan aka haɗa shi waje guda sai ka ga sama da mutum uku ma sun haɗu sun ci. Idan aka rarraba abinci, wannan ya ci watakil da saura, nasa ya yi saura, wannan ma nasa ya yi saura, kun ga zai ƙoƙarin zaman cewa wasted. To amma idan aka haɗa da yawa, to za a ci, zai yi albarka, sa'annan in ma ya yi saura a dunƙule dai za a ɗauka a baya. Da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin cewa abincin mutum ɗaya na isan mutum biyu, abincin mutum biyu na isan mutum uku, wannan daidai ne, kuma haka al'amarin yake. Duk da cewa wasu maluma suna cewa ai ba kafin na ƙoshi ba ne, to duk da haka dai ya sha bamban da a ce an rarraba abincin daban-daban. Allah shi datar da mu. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إذا كنت تقول شيء جيدا جي كي سلم وكنك جي سواني دا جودا الله سبحانه وتعالى من البركة. سبو دا هكا ولن يكينونا منا سلم أمرنيني نا الله سبحانه وتعالى هو وسو آيوي أبايا سوما سن إثر منا دا إلو ودنن saƙonni ta shari'a na sallama. Za mu dakata a nan, sauran bayanai in Allah ya yarda za mu ƙarasa gobe. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan abinda muka faɗa na daidai, abinda muka faɗa na kuskure, kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Halin da su ala na ɗan da ya kamata a ce, ai mun fara da kwata ne, da ya kamata a ce sun kai da nake goma na baya. Shi ne an yi minti 55 ko?
Ya kai minti 55.
To ai 55 ne.